Jama'a assalamu alaikum. Yau shirin ciki da gaskiya zai fara duba bahasin zargin zambar da wani matashi daga jihar Borno yayi wa Mallam Abba Kyari, shugaban ma'aikata a fadar shugaban Najeriya, na cutarsa naira miliyan 29 wai zai bashi kwangila. Ya tashi babu kwangila kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaro. Matashin daga jihar Borno mai suna Baƙo Zir Abba Kyari, wanda tun farko ya zanta da murya Amurka a watan Yuni, ya zargi Abba Kyari da amsar kimanin naira miliyan 29 a wajensa don bashi kwangilar sayo motoci kira Hilux da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300. Kasancewa wannan shiri na ciki da gaskiya kan fito ne sau ɗaya a mako, kuma duk wani batu da aka kawo shirin sai an gudanar da bincike a kai sosai. Hakan ya sa wannan fili ya tsaya tsam da bin diddigin wannan labarin. Amma kafin mu kammala bincike kan wannan zargi, Baƙo Zir ya riga ya yi magana da wata kafar yaɗa labarai ta Human Rights a Najeriya. A magana da ya yi da wannan shiri, Baƙo Zir ya ce da yardar Abba Kyari, wanda ya ce tamkar mahaifi yake a gare shi, ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna Sani Ado don kafa alƙalamin samun kwangilar. Amma bayan fitowar kwangilar sai bai samu ko sisin kobo ba. Labarin waziri na ƙarawa da cewa an yi masa alƙawarin samun kashi 30 cikin 100 na adadin kuɗin kwangilar, amma maimakon ya samu koda kuɗin na goron da ya bayar ne, ƙarshe ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira DSS. Kafin mu gabatar muku da bayaninsa, fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta ce ba mamaki wannan wata maƙarƙashiya ce ta ɓata sunan shugaban ƙasa yayin da zaɓe ke tunkarowa. Kakakin fadar shugaban ƙasar Garba Shehu ya bayyana cewa Abba Kyari da ke da kuɗin kula da tsaro na wajen naira miliyan 200 da zai iya kashewa duk yadda yake so, ba zai dawo baya ba yana amsar naira miliyan 29 don wata kwangila ba. Kazalika ya ce kwangilar ba ta cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2016 da 2017. Garba Shehu ya ce an ja hankalin jaridar Punch, wadda ta fara wallafawa, da ta kauce wa wallafa wannan labari, amma ta yi kunnen uwar Shegu don haka ta shirya gamuwa da Kyari a gaban ku.
Da za a nufi a duba wannan magana, za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani. Mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan 29 na naira, sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana lokacin da ya karɓi ofis ɗin nan na babban jami'i a fadar shugaban ƙasa. Duk wani wanda ya riƙe wannan ofis kafin shi akwai kuɗi naira miliyan 200 da kowane wata ake ba ofis ɗin nan. Mariki wanda yake rike da ofis nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so. A doka, a tsarin yadda ake gudanar da ofis ɗin fadar shugaban ƙasa, ba sai ya yi bayanin ya aka yi kashe kuɗin nan ba. Irin tsari da shugaban Buhari ya fito da shi, Abba Kyari da kansa da ya shiga wannan ofis ya ce wannan kuɗi miliyan 200 da ake kawo ofis duk wata a dakatar da ita. To mutumin da aka ce za a bashi miliyan 200 duk wata ya kashe duk wanda yake so, ya ce bayan so shi ne za a ce an kawo mura miliyan 29 na naira wai ya karɓa? Wannan ba shi da ma'ana, magana da ya kira. Sannan abu na biyu, shi wannan mutumi da ake wannan yawo da ma maganarsa da ake ta yi, a kwangila yake za a bashi wai a bila ta mota Hilux guda 25 kasafin kuɗin 2016 da 2017. Babu wannan kasafin kuɗin a bila, babu buƙatar waɗannan motoci, to ya za a ce an ba da kwangila akan abin da ba a buƙata? Wato maganganun soki burutsu ne iri daban-daban. Sai yasa muka ga laifin wannan gidan jarida da har ta ɗauka ta martaba wannan magana ta buga a jarida. Amma shi abin da ya ce an ci zarafinsa an ɓata mar suna, kotu zai je. Saboda haka ita da su da suka buga wannan labari sai su san yadda za su kare kansu idan sun je kotu.
Amma Mallam Garba Shehu, wato shin wannan mutumi da yake wannan maganar, akwai wasu hanyoyi na bincike da aka gano cewa babu wani abu koda ta hanyar gida ko ta wata alaƙa da ta haɗa shi da shi shugaban ma'aikata na shugaban ƙasa?
idan ma dai da akwai idan da akwai bata ba da hujja ko dalilin za a dauki magana da shari'a dorawa wannan bawan Allah ba.
Bangarbe shi ko to a takeice dai ta fada shugaban kasa ta dauki wannan abun da cewa kawai ba shari'a ne.
Kwarai kuma zamani ne na yi saboda a zabuna zabe ne iri daban-daban a gaban mu so ake yi duk inda aka san za a fata sunan gwamnati shugaban Muhammadu Buhari ake nema a dauko ai ɗan siyasa da magoya bayan su da gidajen jaridu daban-daban abin da aka sa a gaba kenan abin farin cikin mu shine mutanen Najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba insha Allah.
Ma'abota shirin suke da gaskiya yanzu ku biyo mu don jin korafin matashi Bako Waziri Abba Kyari.
Sunana Bako Waziri Abba Kyari, ni mutumin Borno ne, karamar hukumar Bama a anguwar Kayamari Ward.
Bako, muna so ka bawa masu sauraro ko kuma ka bamu wannan labarin menene ya faru, wani zargi ne kake yi ya saka har fadar shugaban kasa yanzu gashi ta fidda martani cewa duk abin da kake faɗan nan ba gaskiya bane.
To, na farko Abba Kyari shi zaman yaya na ne yake, shi tukuran kaka na ne, a gaban mahaifi na ne ya yi girma, mahaifi na ya koyar da shi karatu a Bama.
Ni sunan mahaifin naka?
Waziri Abba Kyari sunansa. To, Abba Kyari, ni ina cikin Bama tukuri kicin nan ya taso, to ina tare da mahaifi na da mahaifiyata. To Allah ya karba rayuwansu bayan wata fudu da kwana 20, Allah ya sire da raimu mun fita cikin garin Baman sai mun yi so Maiduguri. Daga mun zo Abba Kyari sai ya kira ni ya yi tarziya na, saboda dai Abba Kyari muna tare da shi sosai, akwai gadin nashi a garin Baman yana hannuna, mutane za su shaida wannan, kuma akwai gidansa a kusa da gwananmu, duka wayannan yana cikin hannuna, ni ne nake kiyaye masa wayannan abubuwan. To, sai Abba Kyari ya kira ni, mun gaisa kuma ya yi mun taziya, ya ce mu yi hakuri duk abin da muke cikin kuncin nan, insha Allahu mu yi masa roƙon Allah, in Allah ya sa sun shiga cikin gwamnatin nan zai yi mana taimako duk abin da ya dace da mu.
Wato, ba ku kana nufin kun yi wannan magana ne kafin a yi babban zaɓe na 2015 kenan?
Haka ne, kafin a yi zaɓen 2015. To, a lokacin ne muka yi wannan magana. Sai Allah ya sa mun yi zabe, kuma Allah ya ba ma shugabanmu, shugaban Buhari, Muhammadu Buhari, mulki. To, sai shugaban Muhammadu Buhari kuma ya doke Abba Kyari as a chief of staff to the president. Sai mun kira shi, mun yi masa godiya kuma a kai, sai Abba Kyari ya tambaye ni farko ina da CSC company, the registered company. Na ce sai na karba kamfanin abokina, sai na doka na kawo mishi.
Wato, mu koma ma baya, me ka lura da shi lokacin kafin a yi wannan zaben? Kamar yadda kake magana, kamar Abba Kyari ba shi da abun da zai taimaka ma da shi ne, ma'ana sai in an samu gwamnati ne zai iya yi ma wani taimako.
To, a lokacin da bai yi mana taimakon komai ba, lokacin da mun dawo gudun hijira, to shi dai abin da ya gaya mana dai in Allah ya bada mulkin nan, in sun shiga cikin mulkin zai yi mana taimako, shi ne abin da ya gaya mana. Amma ba taimakon da ya yi mana tun da muka zo daga Bama zuwa Maiduguri.
Amma za ka iya wannan maganar ka tabbatar har ga Allah abin da kake faɗan nan kun yi haka da shi?
Wallahi, 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 har zan yi rantsuwa da Qur'ani, Abba Kyari tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa ƙarshen al'amuran.
Muna jin ka ci gaba da bayani daga inda bayan an ce ka kawo kamfani.
To, na kawo kamfani zuwa Abuja, mun zo mun haɗu da Abba Kyari. Kafin in iso Abuja, shi ya gayyace ni in zo Abuja. Na zo, an tura min tiket na jirgi, na zo zuwa Abuja. Shi Alhaji Ibrahim, shi kuma yana ƙarƙashin Abba Kyari.
Ina zuwa a lokacin da aka tura ma tiket ɗin, a ina kake da zama?
Daga Borno ne tukunna iso zuwa Abuja.
Waye ne tura ma tiket ɗin?
Shi Alhaji Ibrahim, Abba Kyari ya bashi directive akan ya tura mana tiket ɗin mu iso zuwa Abuja. sai na zo Abuja su suna jira ni a abin nan airport, sai sun doke ni sun kai ni Caledonia Hotel. A wajen sai ina jiran Abakarin kuma ya zo, mun zo mun hadu da shi, sai ya karba takardun, mun yi duka maganganun da ya dace kan Kongilan. Shi ya hada ni da Sani Adon, shi ya hada ni da Ala Ibrahim. To shi ya yi directive na cewa akan duk abin da ake bukata akan Kongilan nan, an fara processing, shi Sani Adon shi ne wanda zai yi mana processing. To duk kudaden da an nema zan sa cikin account na Sani Adon.
Wato ma'ana ba fadar shugaban kasa aka kai ka ba, wani hotel aka tafi da kai domin wannan ganawar da kake magana.
A hotel ne farkon haduwar mu da shi a Caledonia Hotel, Ghana Maitama Ghana Street. To a wajen ne muka hadu da shi farkon.
An kama ma daki ne ko a wani wajen zamani na shan shayi kuka yi wannan tattaunawar?
A cikin daki ne an kama mun daki. Dakin mu yana akwai a abunan nasu ma fotunan su wanda na doka cikin abunan hotel din ma.
Da ke tuna lambar daki?
A'a, ba zan iya tuna lambar dakin ba, amma akwai foton. Yanzu in mun je hotel din zan iya kai ku har zuwa dakin in je nuna muku dakin. To sai mun hadu da shi, shi ya ce duk abubuwan da ake bukata a kungiyar nan din shi zai kira ni ya sanar da ni, ya ce gashi abin da ake bukata, kuma kafin in nema kudin nan zan gaya mishi gashi abin da ake cikin. Kafin in samu kudin nan sai kuma in kira shi in ce in na samu kaza, sai ya yi directive na in sa kudin a cikin account na Sani Ado.
Makon gobe za mu dora inda muka tsaya, da kuma yarda Allah za mu bi diddigin wannan labari har ƙarshe, ciki har da neman ɗan sanda DPS Tijjani Saifullah Bulama, wanda ya so shiga tsakani amma ya ce shi ma ya tsinci kansa a ɗakin ajiye 'yan Boko Haram da ke hukumar DSS. Yanzu a madadin Nasiru Adam Ali Taya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.